sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu ne Baba Yakubu makirin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 14 ga watan Oktoba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa an kammala wani taro kan tsaro tsakanin wato kasar Kamaru da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Idan lokaci ya bamu dama za mu kawo wannan rahoton. Amma dai a yayin da ake tunawa da ranar yaki da cutar shiga a duniya, wanda ya fadi a ranar 14 ga watan Nuwamba na kowace shekara, hukumomi a Jamhuriyar Nijar sun bayyana kokarin da suke yi domin rage yaduwar cutar. Kamar kowane daren ranar Litinin, yau ma muna dauke da rahoto na musamman akan yadda wato karban kudin fansa ke yin mummunan tasiri akan tattalin arzikin 'yan Najeriya, wanda Sani Shaibu Malumfashi zai gabatar. Kana Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Litinin, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wa sojojin kasarsa jawabi a birnin Kherson na Ukraine da aka yantar a baya-bayan nan. Ya kuma ce a shirye Ukraine take don zaman lafiya ga dukkan kasar. Zuwan shugaban birnin Kherson na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da sojojin Rasha suka ja da baya a birnin da ke kudu maso gabashin kasar. A bayanan da ma'aikatar tsaron Birtaniya take badawa ta Twitter game da mamayar Rasha a Ukraine, a yau Litinin ta faɗi cewa hunturu zai kawo sauyi a yanayin rikicin ga sojojin Rasha da na Ukraine. Hasken rana zai ragu kusan ƙasa da sa'o'i 9 a rana idan aka kwatanta da sa'o'i 15 zuwa 16 a lokacin rani. Wannan zai sa a samu raguwa kai hare-hare da ƙarin ɗaukar matakan kariya na tsaro. Gani da dare abu ne mai muhimmanci a cewar rahoton, abinda zai ƙara sa faɗa da daddare ya zama da wahala. Daraktan hukumar leƙen asirin Amurka William Burns na ƙasar Turkiyya yanzu haka domin isar da saƙo ga babban jami'in leƙen asirin ƙasashen waje na shugaba Vladimir Putin game da illar yiwuwar Rasha ta yi amfani da makamin nukiliya, a cewar wani mai magana da yawun fadar White House. A ganawar ido da ido karan farko da aka sani tsakanin Amurka da Rasha tun bayan da Putin ya fara mamayar Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu, Burns ya isa birnin Ankara a yau Litinin don ganawa da Sergey Naryshkin, shugaban hukumar leƙen asirin ƙasa da ƙasa ta SVR a Rasha. Ba ya je yin shawarwari ba ne, ba zai tattauna akan batun sulhu a yakin Ukraine ba ne, a cewar mai magana da yawun fadar ta White House da ya buƙaci a saka sunansa. Putin dai ya sha nana ta cewa Rasha za ta kare kasarta da dukkan hanyoyin da take da su, ciki har da amfani da makaman nukiliya idan aka kai mata hari. Shugaban Amurka Joe Biden ya haɗu da shugabannin kasashen duniya a wani wurin shakatawa da ke tsibirin Bali na ƙasar Indonesia domin halartar taron kolin G20 da shugaba Joko Widodo ya sauke. Bana tunanin zan koma gida, kun yi min masauki a bakin teku, abinda Biden ya faɗa kenan da wasa a wata ganawa da Widodo a gefen taron kolin. Wannan tattaunawar mai cike da raha na zuwa ne bayan da aka kwashe watanni ana zazzafar tattaunawar diplomasiya tsakanin Washington da Jakarta gabanin taron shugabannin kasashen 20 mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya, wanda batun yakin Ukraine da kuma matsin lambar kasashen yammacin duniya na mai da Rasha saniyar wari suka mamaye. Shugabannin kasashe 15 mambobin kungiyar ta G20 su ne suka halarci taron, ciki har da shugabannin kungiyar kasashen G7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya da kuma shugaban China Xi Jinping. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jihar Central Darfur a Sudan ta ayyana dokar ta ɓaci bayan da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta akan wasu masu shiga tsakani da aka ɗorawa alhakin sasanta wani rikicin ƙabilanci, inda suka kashe mutane 24. Bayan wani taron gaggawa na kwamitin tsaro na jihar a daren jiya Lahadi, gwamnan jihar Central Darfur Sa'ad Adam Babakar ya ba da umarnin kafa dokar ta ɓaci tsawon wata guda a dukkan yankunan jihar. Matakin na zuwa ne bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari akan kwamitin sulhun da aka tura domin sasanta rikici tsakanin al'ummar Wadisale da Bandasi da basa ga maciji. A cewar mazauna yankin, ana zargin masu shiga tsakanin da goyon bayan bangare guda, lamarin da ya fusatar da ɗayan bangaren. A yau Litinin ministan harkokin cikin gida na Turkiya ya faɗi cewa hukumomi sun kama mutane 22 da ke da alaƙa da fashewar bom ɗin da ta auku a wata babbar kasuwa a birnin Istanbul a jiya Lahadi, a cewar kamfanin dillancin labaran Andalu na Turkiya. Ana kyautata zaton ɗaya daga cikin waɗanda aka kama shine wanda ya bar bom ɗin a kasuwar. A nazarinmu, muna tunanin an ba da umarnin kai mummunan harin ne daga Ayin al-Arab a arewacin Siriya, inda shalkwatar 'yan ƙungiyar PKK YPG a Siriya take, a cewar Suleiman Soylu, ministan cikin gidan Turkiya. Ƙungiyar PKK dai ta mayakan 'yan awaren Kurdawa ce. Soylu ya ce mutane 8 suka mutu a harin bom ɗin, sannan wasu 81 suka jikkata. An sallama mutane 50 daga cikin waɗanda suka jikkata daga asibiti, amma har yanzu wasu su 5 suna ƙarƙashin kulawa ta musamman, wasu 2 kuma na can rai hanan Allah. Ministan cikin gidan ya ce Turkiya za ta mayar da martani akan waɗanda ke da alhakin wannan mummunan harin ta'addancin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yayin da ake tunawa da ranar yaki da cutar shuga ta duniya a yau 14 ga watan Nuwamba, hukumomi a jamhuriyar Nijar sun bayyana kokarin da suke yi domin rage yaduwar cutar a cikin kasar, yayin da kuma likitoci da masu dauke da cutar suke kara yi wa jama'a bayani game da yadda cutar shuga take. Haruna Mamman Bako ya hada mana rahoto akan haka.
Daya daga cikin matsalolin da ke kawo hukumomin jamhuriyar Nijar cikas wajen wanzar da siyasar su ta kiwon lafiya shine duhun jahilcin da ya mamaye mafi yawancin 'yan Nijar, musamman mazauna karkara, tunda kusan kashi 70 na al'ummar kasar ba karatu na boko ba na Muhammadiya. Hasali ma mutane ba su koyi binciken lafiyar jikinsu ba, sai sun kai wani hali na rai kwakwai mutu kwakwai. Yayin da ake tunawa a yau a dukkan fadin duniya da cutar suga, waɗansu 'yan Nijar na alakanta wannan cutar da cewa ta mawadata ce.
Jajata da ka gani ciwon masu kuɗi na, saboda shi talaka tsananin yawon shi taicen he sabto na jini ma bai isa ya babbale a ce wani sukari ya shiga. Amma su masu kuɗi in lemu an ka sha ana nan zamni, amma ina talaka ina gyagan.
Na tabbata da shan zaki yana sa illa, ana ce ana sa ciwon diabetes. To amma kuma haka nan dai nake rimce ido kuma sai mu bi dadi mu sha.
A daidai lokacin da waɗansu ke danganta cutar ta suga da yanayin rayuwa, waɗansu 'yan Nijar na cewa su wannan cutar ma ba su da wata cikakkiyar masaniya akan ta, kamar yadda ɗan Jumma ya yi mini ƙarin bayani.
Ni wallahi ban ma taɓa ji ba, kuma ni ta sha abina nake, kuma ban ji abin da nake ji ba.
A cewar Dr. Abdul Nasar, likita a wadata a garin Tawa, cutar tana nasaba da suga ko zaki, kuma ta kasu gida biyu banda yawan shan ababen da ke da suga. Akwai waɗanda ke gadon cutar ta hanyar zuriya.
A wadda ake cewa diabetes ne, sai a kwatanta a ce wace adadin sukari cikin jini. Tare da shi kuma diabetes ne kamar kashi biyu ne. Akwai abin da ake cewa diabetes and insulin dependent, wanda shi kamar shi ake cewa diabetes da type 1, wanda kamar suna kamu mutane tun suna yar kankana kuwa. Shi kuma wancan diabetes da type 2 shi kuma sai a partir da 40. Ta abin da ke sa shi ga shirfuwa jiki ya yi yawa. Ba wata ake cikin difference ko wancan harkon babu insulin, shi kuma wanda bi ana samun insulin.
Waɗanda suka kamu da cutar suga yaya suke ji, kuma yaya suke rayuwa da wannan cutar? Wannan su ne tambayoyin da na yi ma Muhammad ɗaya daga cikin su.
Abinda dai mutum ka ji na harko, za ka rinka yin fitsari ba dare ba rana. Na biyu, dan kana yin kuraje. Na uku kuma shi ne kasala ko shabakar ruwa da ita. In ka je ka kwanta tun magariba, in ka kai sahi ba ka koshi da kwana, kullum kana jin kamanka suna nauyi gara-gara, zahi-zahi dai ba ka jin daɗin abin ba. Na wayo ban san gidanmu wanda ya taɓa yin wannan abin ba.
Waɗansu masu kame da cutar ta suga kan karkata wajen magungunan gargajiya da Allah ya uwace wa nahiyar Afirka, inda ake dacewa a wani sa'in, in ji Abuba Malam Kaka, wani masanin magungunan gargajiya ta hanyar itatuwa a jamhuriyar Nijar.
Imu dai a gargajiya ce Allah ya ciwo sai da magani, dace dai adda wuya gaskiya ana warkewa daga diabetes. Ni mahi yawan wanda nake ma sai ka zo ka yi bincike likita a asibiti in sun tabbatar akwai shi to akwai maganin da nika baka wanda su likitoci sun tabbatar da akwai shi in kuma sun ce ma sabo ne ma akwai da muka yi mu karya shi tun bai daga bai ta sama dan mataki mataki ne maganin
a jawabin da yayawa ɗan Niger a madadin gwamnatin jamhuriyar Niger game da wannan ranar ta yaki da cutar suga ministan kiwon lafiya Dr. Idi Iliyasu mai nasara yayi bayani irin kokarin da hukumomi ke yi domin rage yaduwar wannan cutar da ma kebe wurare kyauta na gwaji domin gano ko mutum yana dauke da wannan cutar ta suga ko a'a Haruna Amman bago na birnin Kwanne sashin Hausa na muryar Amurka daga Tawa a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Amman bago da wannan rahoton to amma kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar da fata a shagata da wannan faifan yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan yadda karban kudin fansa daga ƴan wato masu garkuwa da mutane yake mummunan tasiri akan tattalin arzikin ɗaiɗaikun ƴan Najeriya ga dai Sani Shaibu malumfashi
a yayin da akasaran kasashen duniya ke kokawa game da raunin tattalin arziki lamarin da ya tilasta ala dole aka sake fasalin gudanar da yanayin rayuwa da kuma ayyukan jin kai da suke gudanarwa a wasu kasashe masu tasowa wannan yanayi dai ya fi tsauri a Najeriya ga al'ummar kasar waɗanda ke fama da rashin tsaro musamman duk wanda aka dauke iyalansu suna cin bakar wahala suna fada cikin halin ni a sojan neman abin da zasu biya kudi su anso ƴan uwansu in kau ba haka ba waɗannan ƴan uwa nasu su dandana kudin su a hannun waɗanda suka sace su duk wanda aka sace ya samu ya kubuto ko aka sako shi labarin da zai baka da kai ban tausayi misali wannan bawan Allah an sace matarsa ne guda biyu lokaci guda ɗaya ma tana da tsohon ciki haihuwa ko yau ko gobe
kwana biyu da tafiya da suka kira ni suna neman miliyan 40 hannuna ni kuma ko a ido taba ganin miliyan 40 mun dai ba takarda ne zan gani an rubuta sai su banda miliyan 40 sa hai kai wajen sati uku haka ya taro kan sanan suka dawo miliyan 20 miliyan 20 din sai su banda shi sai zagina suke a ranar sati na biyar suka kira ni suke ga mun ci zasu mu wani alishiya su ba miliyan 10 in banda miliyan 10 gobe da safi kwa zasu harbe su ga mun daga gawan yake to matan wannan abun ya razana su da cikin dare wajen karfe 4 su bace akwai suka samu Allah ya taimake suka dai ta kwance a roban da suka daure ta da shi daga nan ta je ta tagar da uwarta ta kwance mata suka taho kwanan su biyu kenan dai anya Allah ya kawo wasu yau shine muka taho asibiti
to ita mai cikin fa
eh mai cikin dan ya mutu a can ta haife shi ana ruwan sama da mai karfi su sa ta abuka ba aka taifi yaron take ta muya ta ce dan Allah sai maka da arareza ita kishiyar na ta yanke mata cibo wallahi sun ki bata haka ta samu dutse ta hada dutse da dutse take wallahi ta fi dutse da dutse ta yanke sai haka ta yanke cibo dan ya mutu suka ce a jefar ce haba mutubu su biya sai fata shi suka duka ta sai ta kula ka shi ta ba ta yadda cibba to dai da cikin ta sai ce a bata yi ta da ta bizin shi
wasu marayu mata su uku an kashe iyayensu bayan hakan an tafi da su babu wanda zai je ya biya kuɗi an so su karshe dai bayan watanni a hannun yan bindiga biyu suka dawo da ciki da kuma cuta na kanjamau kamar da yadda shugaban kungiyar mata malamai da ke tallafawa marayu da kuma matan da aka cutar da su ta irin wannan hanya dai mana bayani
cikin yaran da muka tallafa muwa masu ciki akwai daya mai suna Amina wadda ta haihu bayan ta haihu ta rasu Amina kan ta rasu tana fama da ciwon naƙuda, tashin hankalin da Amina ta shiga sai wanda ya gani. Idan naƙudar ta lafa, za ka ji tana cewa ya Allah ka anshi rayuwata in huta, da saboda baƙin cikin da take ciki. Ta biyu ku ta haihu, ita ta samu eclampsia, wato ciwon nan na tsinkau-tsinkau. An yi ƙoƙarin ceto rayuwarta, amma ɗan da ta haihuwa ya rasu. To baƙin cikin da yaran nan ke ɗauke da su, ga talauci, ga baƙin ciki. Abin sai mu da muka gani, za ka tausaya ma irin halin da suke ciki da rayuwarsu ta gurɓata.
Shi kawo wannan bawan Allah yanzu haka kwance yake a gidan asibiti a lokacin da ne wannan hira da shi. Ƙauyensu dai ba sa kwana a gida, kullum daddare suna tafiya su yi gadin mata da yara ƙanana wanda akan tara su a wurin da suke gadin su don gudun harin 'yan bindiga. To a wajen irin wannan gadin ne aka mamaye su, aka harbe mai ƙafafuwansu.
Daddare wajen misalin ƙarfe 1:30 da farko dai sun fara zuwa wani ƙauye da ke garin Gondawa. Suka je suka yi hasa, sai muka ce to ya kamata kowa ya je ya samu wuri ya ɗoye, saboda watakila su dawo mana mu ma. Abokina ya tashi ya ihu, kowa ya tashi ya ruga yana tashi. Suka kashe man wani yayana, suka ɗauki yayan babana, sannan suka halbi wani dattijo, shi ma yanzu haka yana nan medical center.
Kukan bar gida ne ko ko ya kuke?
Ba ma bacci throughout this gaba ɗaya tun daga farkon wannan ya ɗin. Wannan wanda na ce maka muna tare da shi a nan medical center a lokacin sai suka halbi kanan shi. To haka wa'annan mutane dai suke ta jijiyar mu, dai ba mu san ko me muka yi musu ba, ko me muka yi wanda yake tun musu ba.
Ita ko wannan baiwar Allah, yara bakwai aka ɗauke musu dare guda, sai da suka shafa kusan watanni bakwai kafin aka sako sauran. Sun dai fara ba da naira miliyan 10 wanda ya kai sako, su kuma 'yan bindiga suka ce wannan kuɗi bai je gare su ba, wannan suka salwanta.
Su ɓarayin nan sun ce gaskiya sun ruba wannan wanda ya kawo musu miliyan 10. Sai an ka dawo muna magana da su ta cinikin daidai wanda zai zuwa gare su. An ka kai matsayin miliyan 35. Wannan lokaci suna da wata guda da 'yan kwanaki, ba su yi da cikin kwanakin wata biyu da ɗauka ba. Ki dai mun ka haɗa dai 'yan ƙadarorin da an ka sai, an ka haɗa miliyan 25. Sannan sun kira su ɓarayin da daddare suna son don Allah a taimaka musu da waya ƙwara 7. Sun ka ce irin wayan nan da ake ce ma shaki ɗan kaba ƙauye. To an tanade ta ƙwara 7, an ka haɗa da miliyan 25 an ka ba su. Shi ne sai sun ka bakai da yare biyu, da yarinya guda da ya ƙaunar matar shi, da kuma yaro wanda kai mishi kiwo da. To shi ne sun ka bakai maimakon naira miliyan 25 da wannan waya ƙwara 7.
Zan batun an so su.
Watan batun an so su, shi kuma shi an ciniki mataki na uku. Mun yi ciniki da su, ana magana dai an ka kai matsayin miliyan 40. Yaran nan sun ka kai tsawon wata 5 da kwana 2, ba an so yaran nan ba. Sauran ƙadarorin da aka gare mu, wallahi da su kansu an ka kaɗa su kasuwa an ka sayar. Mun ka leƙe su ragowat da za su yi mana tun da sakamakon gwamnati ta kasa taimakawa. Haka dai mun ka ta roƙonsu sun ka ce sun rage mana miliyan 3. To haka nan dai mun ka samu dai an ka haɗa miliyan 37 an ka kai musu, sannan an ka ba mu yara.
Kasancewa kun ɗan rarrabu da ƙaddarori haka.
To yanayin rayuwa gaskiya alhamdulillah. Har yanzu dai magana da nika faɗa maka babu wani wanda ya kawo mana ƙadaga ko kwabo wanda za a cewa gashi ya kawo mana wani babba na jihar Zamfara. Gaskiya babu. Mun san Allah shi ya bamu, kuma shi ya karɓa, kuma shi zai sake bamu in ya so mu da shi insha Allah. Ga haka mun ka dogara.
Kaman yara da suka dawo, akwai bayanin da suka maki?
Sun mana bayani cewa shi mai gida yana tare da mahasarin shi, don ko tari mun kai gidan sai an je an gaya musu. To shi a barazanar dai yanzu da muke fama da ita, wanda yake har sun ce mai yaran in sun zo su faɗa ma shi mai gida ya tashi daga garin. To matsalar kenan, yanzu ko mun tashi ba mu san inda za mu ba. Ba mu da gida, tun da duk gidajen da aka gare mu mun sai. Ba mu da wani hili wanda za mu gina, sannan ko muna da hili ba mu da kuɗin da za mu gina shi. Sai dai muna nan dai zaune inda muke, muna roƙon Allah shi mana mahita ya mana tsari kawai. Abinda dai nake ƙara ma Allah godiya shi ne, har gobe ina yi ma Allah godiya sosai a kan shi. Rashin ba su taɓa mutuncinsu ba gaskiya.
Gaskiya dai babu. Sai dai wani lokacin suna dan bugunmu to gaskiya shi kadai ne amma dai gaskiya ba su taba mana mutuncin ba dan tunar da mun kaje can da ba shi shugaban sa yace mana duk wanda ya mana ko magana iskanci kun ba mu hada mashi ba sai ya kashe mu dan doka da ba ta su ce ba iskanci
to ya kuka dan jirin yanayin rayuwa
gaskiya lokacin da mun ka tayi mun shiga cikin bakin ciki sosai lokacin da mun ka ban nan damuna nan ba a fara ruwa sosai ba amma sai da mun ka tayi ana musu don ko ranar da mun ka tayi da daddar sahiya da ta waye sai da an kai ruwa sai sun kai mana yabbuka sun kai mana kai nan sun ka samu sai dai in ana ruwa sai dai kowace da kashi tsaye saboda ruwan da ka shigowa ta kasa ne ta sama sannan tun da mun ka je ba mu wanka ba wanki ba wanki sai dai suna ba mu abinci mun ka dahawa da kanmu
shin me masu sharhi kan harkokin yau da kullun za su ce game da wannan yanayi da iyalai suka tsinkaye kansu cikin wannan mawuyacin hali Dr. Awal Abdullahi shine shugaban kungiyar rayawa tare da kare maradin arewa cewa
abin da yake da muhimmanci musamman ga irin wannan yanayin a dauki wata 6 zuwa 7 a ce an kama ɗan mata har guda 5 sun kasance a cikin daji tare da wayannan mugayen mutane kuma Allah ya sa sun fito suka dawo gida ba tare da an ci zarafin su ba wannan shine babban abin yi wa Allah godiya abu na biyu gwamnati haƙinta ne ta nemi a zaɓe ta aka zaɓa kuma gwamnatin ta yi rantsuwa za ta kare rayuka da dukiyoyin al'umman da suka zaɓe ta don haka haƙƙi ne akan gwamnati bayan da wannan yanayin da waɗannan yara suka faɗa da iyayensu suka samu kansu na sai da dukiyoyinsu da duk wani abin da suka mallaka a duniya domin ceto waɗannan ƴaƴa nasu ya zama wajibi akan gwamnati ta yi kyakkyawan waiwaye ga iyalan waɗannan yara kuma al'amarin yaran nan ba ɓoyayyen abu ba ne kowa ya gani mutu an yi ta'addu'o'i kuma an tsorata da halin da 'yan bindigan nan suka sa wayannan 'yan mata da suka ɗora musu bindigogi masu kaca a wuya kuma sun yi bayanai masu firgitarwa a gaban al'umma kuma bidiyon nan ya zagaye duniya gabaɗaya haƙƙi ne akan gwamnatin jihar Zamfara ta tabbatar da cewa ta waiwaye iyayen ƴaƴan nan musamman halin da za su shiga na babu a yanzu domin duk abin da suka mallaka sun ce sun saida ba su da komi muna kira a yi musu wani abin da su zai zamanto sun samu sauki ga wannan halin da suke ciki domin trauma ɗin da suka shiga ciki wato firgici da tashin hankali da suka samu kansu a ciki na rashin ƴaƴa guda 5 ƴan mata na tsawon wannan lokaci hakika ita uwar ta zama jaruma tunda har ma aka ga wannan lokacin ba ta haɗe ranta ma ta mutu ba kuma shawara ga gwamnati shine a ƙara tsaurara matakan tsaro a gano sababbin dabarun da za a yi amfani da su wajen hana aukuwar irin wannan
a takaitaccen jawabin sa sa Elinda yake amsar yaran a fadar gwamnati gona Bello Mutawalle ya yi tur da Allah wadai game da aikin masu ba da bayanan sirri ga 'yan ta'adda kana ya kira ga jama'a
haka tsaro har ka ce da kowa yana da zuwa bayani a kada ka yi sai ka tafi da shi da nan sai ka koma kai ma a gurin da ake tarawa wanda Allah shi ya yi shi a zuciyarmu sai ya samu sai a koma da zamfara da gwamnati za ta kai shi asibiti sai a yi da shi su da an tabbata da cikakken lafiyar su da ya ma hada su da tsaro da gani
babu shakka wannan yanayi ne mai ban tsoro gani gawa ne ya ishe shara Sani Shaibu Malumfashi Murai Amurka daga Gusau a Najeriya
to madalla gaida Sani Shaibu Malumfashi da wannan rahoto na musamman kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga kuma wannan sako shine babban sha'anin wasa a wannan shekara ku biyo mu a wannan shirin wasanni mai kayatarwa inda za mu yi muku fashin baki kafin kowane wasa da ma bayan wasan za mu tattauna kan fitattun 'yan wasa da ƙungiyoyin wasan da masu horar da 'yan wasa da ma 'yan wasan baki daya kai ba za a bar 'yan kallo a baya ba waɗanda suka bar ƙasashensu na Afirka suka je birnin Doha za mu kasance a baki ɗayan gasar kar ku bar a bakku a baya a wannan nishaɗin na sashen Afirka da muryar Amurka ku bar mu more wannan gasar ƙwallon ƙafa mai ƙayatarwa tare bari mu dora muku da labaran wasanni baki daya
wasanni a takaice
Yar wasan tsirin Najeriya Oluwa Tobiloba Amusan ta shiga a cikin jerin yan takara biyar na karshe na lambar yabo ta zakarar yar tsirin duniya ta shekarar nan ta 2022. A yau Litinin ne hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya ta fitar da sunayen yan takarar biyar na karshe da kuma suka hada da yar kasar Jamaica Shelly Ann Fraser da Kimberly Garcia ta kasar Peru da Sydney McLaughlin yar kasar Amurka da kuma yar kasar Venezuela Yulima Rogers. Amusan ta sami shiga jerin yan takarar ne sakamakon namijin kwazon da ta yi a wannan shekara, inda ta kafa sabon tarihin kammala tseren gudun mita 100 a cikin dakiku 12 a gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya ta bana a Oregon. Yar shekaru 24 da haihuwa, Amusan ta kasance yan Najeriya ta farko da ta taba kaiwa a wannan matsayin. Za a bayyana wace ta lashe lambar ta bana ne a farkon watan Disamba mai zuwa. Har yanzu dai a Najeriya da masoya sha'anin kwallon kafa na bayyana damuwarsu kan rahoton rashin wasu zaratan yan wasan Super Eagles na kasar a wasan sada zumunci da Najeriya za ta buga da kasar Portugal. A yau Litinin ne hukumar kwallon kasar ta NFF ta bada sanarwar cewa dan wasan gaba Victor Osimhen da ke takale da kungiyar Napoli ta kasar Italia da kuma Olisa Nda ba za su iya buga wasar ba sakamakon rauni da suka ji. To sai dai tuni da mai horar da yan wasan kasar Jose Posero ya dauki matakin maye gurbinsu da Cyril Dessers da kuma Chidozi Awazim a wasan wadda za a fafata a ranar Alhamis. Portugal ce za ta karbi bakuncin wasar a matsayin wani sashi na kammala shirye-shiryenta na soma gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana a Qatar. Portugal din na a cikin rukunin H inda za ta fafata da kasashen Uruguay da Korea ta Kudu da kuma Ghana. A Ingila kuma kungiyar kwallon kafar Manchester United ta yi matsayar cin tarar shahararren dan wasanta Cristiano Ronaldo har kudi fa miliyan 1 sakamakon kalaman da yayi a wata zantawa da yan jarida. A cikin zantawar da yayi da Piers Morgan, Ronaldo dan kasar Portugal mai shekaru 37 ya cecaki lamarin mai horar da yan wasa Erik ten Hag da kuma hukumar gudanarwar kungiyar. Ba wannan ne karon farko da ake cin Ronaldo tara ba, domin kuwa a watan da ya gabata na Oktoba an ci shi tarar albashin sa na mako 2 bayan da ya tashi ya fice a filin wasa a maimakon tsayawa domin ya canji wani dan wasa. Duk waɗannan dai nuni ne da kosawar Ronaldo na barin kungiyar ta United, wacce ya yi yunkurin bari tun a bazarar da ta gabata amma kuma bai yi nasara ba. Ronaldo ya koma tsohuwar kungiyar tashi ta United ne daga Juventus ta kasar Italia a bara, to amma kuma ya ce ba ya masa adalci ba na rashin sanya shi wasa akai-akai, lamarin da ya sa ma ya yanke shawarar sauya kungiyar taka leda. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Ba gai da Murtala da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
A yau Litinin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wa sojojin kasar jawabi a birnin Kherson na Ukraine da aka yantar a baya-bayan nan. Ya kuma ce a shirye Ukraine take don zaman lafiya. Zuwan shugaban birnin Kherson na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da sojojin Rasha suka ja da baya a birnin da ke kudu maso gabashin kasar. Daraktan hukumar leƙen asirin Amurka William Burns na kasar Turkiyya yanzu haka domin isar da sako ga babban jami'in leƙen asirin kasashen waje na shugaba Vladimir Putin game da illar yiwuwar Rasha ta yi amfani da makaman nukiliya, a cewar wani mai magana da yawon fadar White House. A ganawar ido da ido karan farko da aka sani tsakanin Amurka da Rasha tun bayan da Putin ya fara mamayar Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu, Burns ya isa birnin Ankara a yau Litinin don ganawa da Sergei Naryshkin, shugaban hukumar leƙen asirin ƙasa da ƙasa ta SVR a Rasha. Putin da ya sha nana ta cewa Rasha za ta kare ƙasarta da dukkan hanyoyin da take da su, ciki har da amfani da makaman nukiliya idan aka kai mata hari. Shugaban Amurka Joe Biden ya haɗu da shugabannin ƙasashen duniya a wani wurin shakatawa da ke tsibirin Bali na ƙasar Indonesia domin halartar taron kolin G20 da shugaba Joko Widodo ya sauke. "Ba na tunanin zan koma gida, kun yi min masauki a bakin teku," abinda Biden ya faɗa kenan da wasa a wata ganawa da Widodo a gefen taron kolin.
To masu sauraro, baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Sa'ida Hamdun da ta shirya ta kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan daren Baba Yakubu Makeri da na gabatar daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Allah ya sa mu kwana lafiya. amin summa amin. Salamu alaikum.